الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu albarka barkanmu da arzikin halara wannan majalisi wadda ke nan masallacin Usman ibn Affan na Juma'a a nan unguwar Matsango cikin garin Azare ƙaramar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya wanda muka saba karatu a cikin littafin Asfa'ul Musallin littafi wallafar الشيخ محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله إذن بأمان شابامنا كراتو أتكين قرى قران دا أكي تفكى واتكي لو كتن صلى أه؟ نعم؟ أو كان وطا يو قوم شاء ترك يو أشرنكو شرنك وطا ذو الحجة Hijira 1446 wanda kuma ya zo daidai da 16 ga watan 6 miladiya shekara 2025. Muna karatu a cikin fasalin da yake magana akan kurakuran da ake tafkawa a cikin lokutan sallah. Malam ya mana muqaddima a cikin wannan fasali ya kuma karantar da mu cewa akwai wasu lokuta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi sallar nafila a cikin su lokutan nan guda uku bayan sallar asuba har sai rana ta dago sannan lokacin da rana take tsakiya kafin ta karkata har sai ta karkata da kuma bayan sallar al'asar har sai rana ta fadi a dunkule su ne lokuta guda uku wanda aka hana mutum musulmi ya tsuri nafila a cikinsu amma idan ka buɗe lokutan to sun kai biyar kamar yadda karatun da ya gabata ya haska mana bayan sallar asuba ya kasu kashe biyu akwai bayan sallar asuba kafin rana ta yi fatsi na fitowa kafin mahudar rana ta yi fatsi na alamar hudowar rana sannan daga lokacin da mahudar rana ta yi fatsi zuwa lokacin da take fitowa to wannan lokacin ya fi na baya muni sai lokacin da rana ke tsakiya shi haka yake bai da bambanci bayan sallar la'asar shi ma lokaci biyu ne bayan sallar la'asar da kuma lokacin da rana ta yi fatsi za ta fadi tana shirin yewa kaifinta ya kare za ta fadi to daga wannan lokacin zuwa faduwarta to ya fi kafin wannan ya fi lokaci kafin wannan tsanani wajen hani to sai ya zama guda biyar bayan sallar asuba lokaci biyu ne bayan sallar asar lokaci biyu ne sai kuma lokacin da rana take tsakiyar samaniya waɗannan lokuta guda biyar an hana a tsiri nafila a cikinsu amma idan sallar farilla ce ko sallar lokacin da ta kufcewa mutum bisa uzuri ko kuma wata sallah ta daban ta farilla wacce mutum zai rama ta, to wannan a kowane lokaci ana sallar farilla, dan haka baya daga cikin abin da aka hana yin sallar farilla. Sannan al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullah shi kuma yana da wani ra'ayi cewa idan nafilar ma'abociyar sababi ce, kamar nafilar gaisuwar masallaci, kamar nafilar dawafi ga wanda ya kammala dawafi zagaye bakwai zai nafilar raka'a biyu kuma bayan la'asar ya dawafinsa, ko bayan asuba ya dawafinsa, kamar nafilar wanda ya yi alwala, alwalar shi ta karye bayan asuba sai ya je sake ta, ko ta karye bayan la'asar sai ya je sake ta, bisa sunnar baban Qasim alaihi afdalus salatu wassalam, idan ya yi alwala to yana yin nafila raka'a biyu, ana ce mata sunnatul wudu. Al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullah yana ganin idan nafilar mutum irin waɗannan nafilfilin ne ma'abota sababi, to ana iya yin su a waɗannan lokutan, musamman bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar. Amma hani ya yi tsanani a wajen kowa, hatta Imam Shafi'i din, idan lokacin da rana take hudowa ne, ko idan lokacin da rana take ainihin wato faduwa, saboda abin da ya gabata cikin hadisin Amr ibn Abasa radiyallahu ta'ala anhu, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da rana take faduwa ko take hudowa, to tana hudowa ne a tsakanin kafan shaidan guda biyu, to wannan lokacin ya fi muni, saboda irin lokacin ne Yahudawa suke bautar rana, lokacin hudowar rana da lokacin faduwar rana. Wala Allah shi yasa za mu ga wani lokacin a tarbiyya irin ta soja, ko kuma tarbiyya irin ta waɗansu gurare na hukuma, lokacin da rana take hudowa sai lokacin a ɗaga tuta, lokacin da take faduwa lokacin ake naɗe tuta. Kamar yadda na gani lokacin da muka yi service a orientation camp, sai na ga lokacin da rana take hudowa lokacin ne ake ɗaga tuta, ana busa sharewa a daidai wannan lokacin. Daga lokacin da aka fara busa wannan sharewa za a fara ɗaga wannan tuta, ana janta, kuma an lissafa za a kammala ɗaga ta ne da ƙarewar sharewar. To a daidai wannan lokacin da ake busa sharewar kuma, to laifi ne mutum wani wani motsi, yadda ake ƙamewa lokacin da ake busa alligator national anthem, to haka ne wajibi wai duk wanda yake wannan farfajiya to ya ƙame, ya ƙage, ya bushe, ya sandare, ya ƙaiƙashe a wajen sai an gama wannan sharewa da ɗaga tuta. Haka idan yamma ta yi, sai rana ta zo faɗuwa ta galabaita za ta fadi, sai kawai a busa wannan sharewa, sai kuma a kunce wannan tuta. Za a ƙare kunce ta da ƙarewan sharewa, sharewar za ta ƙare tare da kammala naɗe wannan tuta. To lokacin da duk kaji an busa wannan sharewa a ko'ina kake a cikin wannan camp ɗin, a ko'ina kake, wai wajibi ne ka ƙandare a halin da duk kake. Idan a zaune kake kar ka tashi, in a tsaye kake to kar ka zauna, in tafiya kake ka tsaya, dan har naga wani bawan Allah yayi itace da mashin zai wuce daga jeji da suka samu wani katako da suka wurga masa da shi da mashin din da itacen gaba daya suka kife a wajen kuma ana wurga masa aka kage kuma shi ma dole ya kage a kwance in ya tashi ya ji dalili to a lokacin na yi tambayar kaina cewa me yasa wannan abin sai lokacin hudowar rana me yasa wannan abin sai lokacin faduwar rana baya rasa nasaba da alaka da wani abu da aka gada daga Yahudawa na girmama rana na bautawa rana lokacin da take hudowa na bautawa rana lokacin da take faduwa na tambayi kaina amma babba kaina amsa ba kuma ban tambayi kowa ba na bar abin a raina wala Allah ban ta'u ma ba da wannan labarin ba sai yanzu da dalili yayi anan almuhim yahudu suna girmama rana a ta fiskar bauta a lokacin da take hudowa da lokacin da take faduwa da kuma waɗanda suke da aƙida irin tasu ta bautar rana wadda wannan ya sa shaidan yake kwaɗayin shi ma a bauta masa da haka yake saka rana tsakanin ƙafansa guda biyu a lokacin da za ta fadi ta yadda in sun zo bauta mata a haɗa da shi to da shi dama jagoran ɓata ne almuhim karatunmu da ya gabata mun yi karatu ne akan lokutan da aka hana sallar nafila a cikinsu don haka ɗori akan haka malam ya ce fa'ida ga wata fa'ida da zai kawo mana wacce take da alaƙa da wannan babi da muke karantawa hal tadkhulu salatul janazati fi umumi hadisi amr ibn abasa wa yunha anha abin tambaya anan shine wai shin sallar jana'iza tana shiga cikin hadisin Amr ibn Abasa tana shiga cikin gamewar hadisin Amr ibn Abasa wa yunha anha kuma ana yin hani daga yin sallar jana'iza a waɗannan lokuta inda mun karanta ba a yin nafila amma ana yin farilla sannan wasu malamai suna ganin ana iya yin nafila ma abociyar sababi to amma ba a ce komai akan sallar jana'iza ba to sai malam ya ware sallar jana'iza daban zai yi magana akan ta karkashin fa'ida tambayar anan shine shin sallar jana'iza ma tana cikin sallolin da aka hana a cikin hadisin Amr ibn Abasa don haka sai a hana yin jana'iza a waɗannan lokuta bayan sallar asuba da lokacin da rana ke tsakiya da lokacin da rana ke faduwa ko ku banda ita don haka ita sai a ci gaba da yi kawai malam yace alladhi sabata indana min atharin yathbutu anna umum alhadithi yashmalu sanat aljanazati وهو الثابت من فعل الصحابه مالن يتي الذي ثبت عندنا abunda dai ya tabbata a wajenmu min asarin daga wato dalilai da aka samu daga magabata ka iya cewa tun daga sahabbai ko kuwa wani lokaci idan an ce asar zai dauka hadda hadisi amma dai ka iya samu yafi inganta daga sahabbai daga tabi'ai sama da dingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wani lokaci akan ambaci asari ana nufin hadisi da shi amma galibi idan an ce asari ana nufin dalili da aka samu daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su cikin magabata na ƙwarai ba tare da an danganta shi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam ba. yathbutu anna umumul hadithi lura da dalilan da suka zo yana tabbatar da cewa anna umumul hadithi cewa gamewar hadisin Amr ibn Habas Abasa yashmalu salatul janazati yana hadewa hadda sallar janaiza ita ma an hana wa huwa thabitun min fi'li sahabati kuma shine abin da ya tabbata a aikin sahabbai to kun ga nan mallan yana mana ishara da cewa asar din yana nufi abin da aka samu daga sahabbai fa an muhammadi ibn abi harmala anna zainaba binta abi salama wufiyat wa tariqun amirul madina fa ata bi janazatiha ko fa utiya bi janazatiha ba'da salati subhi fa wudi'at bil baqiya qala wa kana tariqun yaghlisu bis subhi ay ikhtilatu الضوء بالظلام قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس أنكر حديثي لقى وأثري لقى محمد ابن أبي حرملة أن زينب binta abi salama tuwfiya zainab rigidan sahabi abu salama Allah ya mata rasuwa muhammadu ibnu abi harmala tabi'i ne she rawaito labarin cewa zainab bintu abi salama rigidan abu salama ta rasu wa tariqun amirul madinati lokacin kuma tariqu shine wato gwamna a madina fa utiya bi janazatiha sai aka zo da wato gawarta domin asalin janaza gawa ne sai aka zo da gawarta ba'da salati subhi bayan sallar asuba fa wudi'at bil baqiya sai aka ajiye gawar anan baqiya qala wa kana tariqun yaglisu bisubhi shi kuma tariqu wato gwamna a lokacin gwamnoni ke jan sallah asailin gwamnoni ke jan sallah to shi gwamna a lokacin ya kasance yaglisu bisubhi wato yana yin asuba da wuri tunda sauran duhun dare al-ghalat shine kun ga anan yayi baka yace ikhtilatu ad-daw'i bi-dhalam shine gwamuwar haske da duhu al-fajr ya ce to wannan shine hasken amma da sauran duhun dare to wannan yanayin shi ake cewa ghalat nana Aisha radiyallahu anha tana cewa mata sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna halartar sallar asuba har ayi sallah su koma gidajensu la ya'rifuhunna ahadun min al-ghalat ba wani wanda ke iya gane su saboda duhun asuba asuba tayi amma kuma akwai sauran duhun dare har an yi sallar an kidar galibi tace sallar asuba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idar da sallar da sauran duhun dare to shine anan shi gwamna tariqu ya kasance a sallar asuba yana yin ta da wuri shine yaglisu bisubhi yana yin asuba da wuri tun da sauran duhun dare قال ابن ابي حرمله ني روايتو منا wannan asari محمد ابن ابي حرمله sai yace da mu fa sami'tu abdullah ibn umar sai naji abdullah dan umar ba shine gwamnan ba tariqu ne gwamna sai na ji Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma yaqulu li ahliha, yana gayawa iyalan wannan gawa da suka gawo gawar, sai na ce musu imma an tusallu ala janazatikum al'ana, ko dai ku sallaci gawar ku yanzu yanzu yanzun nan, yaushe ne yanzu yanzu, wato bayan an idar da sallar asbar amma da sauran duhun dare lokacin da aka idar din, ko dai ku sallaci gawar ku yanzu yanzun nan tunda sauran duhun dare, wa imma an tatrukuha hatta tartafi ash-shamsu, ko kuma ku barta sai rana ta gama dagowa. An gane batu? Wato kenan idan bayan sallar asuba nan take ne mubasharatan, to za a iya yin sallar gawa. Ana idan da sallar asuba za a iya sallata gawa a ji abin ne ta. Amma idan aka dan yi jinkiri gari ya yi haske, to ba za a yi ba. Me yasa? Saboda abin da na gaya muku a baya, cewa malamai suna bambanta bayan asuba da lokacin hudowar rana. Lokacin hudowar rana ya fi tsananin muni, don haka idan sallar gawa ana so a yi ta da wuri da safe, to ana sallar asuba sai a yi ta. Idan kuma za a bari gari ya yi haske, to a jira sai rana ta fito, saboda kar a je a sallace ta lokacin da rana take hudowa, ko kuma a je ana binne ta lokacin da rana ke hudowa. Alhalin annabi sallallahu alaihi wasallama, wani sahabi ya ce manzon Allah lokuta guda uku manzon Allah sallama ya hana mu sallah a cikinsu, kuma ya hana mu binne gawa. Sai ya ce lokacin da rana take hudowa har sai ta daga, da lokacin da rana take tsaka har sai ta karkata, da lokacin da rana take shirin faduwa har sai ta fadi. To kun ga waɗannan lokutan sun sha bamban da kawai a ce bayan asuba ko bayan la'asar. Don haka fatawar Abdullahi ɗan Umar da ya ba wa iyalan wannan gawa ba ta hana a yi sallar gawar bayan sallar asuba ba, amma a yi da wuri da zaran an idar da sallar asuba, domin a kammala komai da komai kafin rana ta fara shirye-shiryen hudowa, a shiga cikin lokaci mafi muni. Kuma abin da yake ƙara nuna sassauci a bayan sallar asuba mubasharatan, abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani cikin sahabbansa bayan an yi sallar asuba, wannan sahabi sai ya tashi yin nafila, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yunkura ya tashi sai ya ga bawan Allah yana nafila, sai ya tsaya a kansa har sai da ya yi sallame daga wannan nafila. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi Qaisu, domin sunansa Qaisu ibn Amr, ya ce da shi sallan mai kai, sai ya ce salloli na ne na raka'o'i biyu na alfijir wadda na saba yi suka kufce mun ban samu na yi ba na rama su yanzu. Sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya wuce sai ya tafi, da yake nuna cewa kenan abin da wannan bawan Allah ya yi a lokacin bai yi laifi ba. Wannan yana da cikin abin da ya sa malamai suka gano cewa akwai sassauci inda bayan asuba ne kuma akwai dalili. Amma babu rangwame idan dai rana tana shirin hudowa, babu rangwame, matuƙar ba sallar farilla bace ba. Abdullahi dan Umar ya ce da iyalan wannan gawa, imma an tusallu ala janazatikum al'ana, ko dai ku sallaci gawar ku yanzu, wa imma an tatrukuha hatta tartafi ash-shamsu, ko kuma ku batta kuma sai rana ta hudo. Wa an Ali radiyallahu anhu, haka an samo asari daga sayyiduna Ali radiyallahu anhu, anna janazatan wudi'at fi maqbarati ahli al-Basra hina sarrat ash-shamsu, فلم يصلي عليها فلم يصلى عليها حتى غربت الشمس فلم يصلي عليها حتى غربت الشمس فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة الأنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا الجنازة أنكر بودك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة وتقاواتي أكا أجيتا أما قبرت رمتانا بصرة حين صفرت الشمس لوكة درانا تيفتي ذات فادي بايل لأسر رانا تيفتي تفال سرك جاكينا كيفن حسكنت لك فريتك يا رب يا كما فتي وديكي سرك جاك to sai aka kawo gawa falam yusalla alaiha hatta garabati shamsu ba a sallace ta ba har rana ta fadi sai aka barta ba a sallace ta ba har rana ta fadi bi mahdari sahaba sahabbai ne suke nan a wajen kuna ga daga aliyu ne sai abu barza sai anas ba a sallace ta ba فأمر أبو برزة المنادي سيدنا علي كيسا نانككرا فلم يصلي عليها كايدة دي سي علي بي صلى تقاور أولنا اللوكة عند شيني قبل سوء وجع فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة سي أبو برزة sai umar mai kiran sallah sai ya kira sallah thumma aqamaha sannan mai kiran sallah ya yi iqama wace sallah kenan magriba fa taqaddama abu barza fa salla bihim al maghrib abu barza sai ya wuce sai ya sallace su sallah magriba wa fi an-nas anas bin malik a cikin mutanen akwai anas dan malik وأبو برزة الأنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو برزة لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا الجنازة سننسي ستة ثلاثة جنازة ربعين سنة مقربة أبو برزة شيجا صلى أنا سنة نام أوجا سي باين أني صلى مقربة سي أكا صلى تقاوى وديكي منا مكا شوى رأيين صحابين فهمت سوء shine ba a sallar gawa a lokacin da rana ta kai wannan matsayi sai fatsi ba a yi sai dai a jira sai bayan rana ta fadi wa qala al-khattabi ma muktasaruhu al-imam al-khattabi ya ce cikin abin da a takaita ga abin da yake shine ma muktasaruhu a takaita ga abin da yake واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة متاني سنجي ساباني متاني أنا نفهم مالامي مالامي سنجي ساباني دنگنا دا حالة صلى صلى جنائزة والدفن في هذه الساعات الصلاة دا كما بسو بن نقاوا أتكين وطن اللوكو تنقداؤكو فذهب أكثر أهل العلم sai mafi yawan malamai suka tafi ila karahati salati alaiha zuwa karhancin sallatar gawa a irin wannan lokacin mafi yawan malamai sai suka tafi akan karhancin sallar gawa sallatar gawa a irin wannan lokacin fi hadhihi al-awqat a waɗannan lokuta guda uku وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ونندق رأي سني كيف بدأ أسأل الله تقاوى لو كنت ننقو داؤكو با ويرى الشافعي الصلاة الإمام الشافعي كمينة قنزائية والدفن أي ساعة من الليل أو نهاري Shafi yana ganin za a iya sallatar gawa a binne ta duk lokacin da aka ga dama ko dare ko dare ko rana. Wa qawlul jama'ati awla li muwafaqati alhadisi. Malam yace amma ra'ayin sauran jama'ar ba na Shafi'in ba shi yafi li muwafaqati alhadisi, domin shine ra'ayin da ya dace da hadisi. Idan Shafi'i yace za a iya sallatar gawa a kowane lokaci kuma abin ne ta a kowane lokaci, ya saba wa hadisai, ta yi waɗannan hadisai a wajensa ba su inganta ba ne ko ko bai san da su ba, amma mun san wani ra'ayi na Imam Shafi'i Allah ya masa rahama wanda yake cewa idza sahha alhadithu fa huwa mazhabi, idan hadisi ya inganta to shine mazhabata. To kaga kenan akwai yiwuwar inda yana raye ya san da hadisin ko kuma ya sake samun wata fahimta akan hadisin, ba lalle ta sai akan wannan fahimtar ba, tunda ya baka ka'ida kai kuma akwai hadisi da kaji kuma ingantacce wanda ya hana sallar gawa a waɗannan lokuta guda uku, ya hana binne gawa a waɗannan lokuta guda uku, to dole ka koma wannan hadisin ka saki ra'ayin al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullah, shi yana da uzuri amma kai baka da uzuri. An gane ko? Don haka malam yace ra'ayin sauran jama'a ya fi dacewa da hadisi, don haka ya fi zama daidai akan ra'ayin Shafi'i. Qala al-Albani rahimahullah, Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani alayhi rahmatullah yace wa minhu ta'lamu anna da'wa an-Nawawi جواز هذه الصلاة بالإجماع وهم منه رحمه الله. ما الألبانية دقنان تعلم ذاك سنتيوى أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع دعور دع الإمام النووي يي نحلت من صلى الجنائز بالإجماع دع تيوى إجماعيني cewa ijma'in malamai ne ya halatta a sallar jana'iza a kowane lokaci. Wahamun minhu, Malam Albani ya ce wahami malam ya samu, Malam Nawawi ya samu kifewar fahimta ne, ya samu rudewa ne, in ba haka ba ga saɓani nan, idan an ce ijma'i fa ba saɓani kenan, amma ga saɓani nan, ga ra'ayin su Ata da Naka'i da Auza'i da Imam Thawri da wasu daga cikin maluma sun tafi akan hana ko karhancin yin sallar jana'iza a lokutan nan guda uku. Idan aka ce ijma'in malamai ne cewa ya halatta, to kaga ya zama an yi kuskure kenan da aka ce ijma'i, tunda akwai saɓani. Shi yasa Malam Albani ya ce da'awar Nawawi cewa malamai sun yi ijma'i akan halaccin sallar gawa a cikin lokutan nan guda uku, wannan ya samu ruɗewar fahimta ne. Ya ce rahimahullah, Allah ya ji kansa da rahama. Wa amma salatul janazati waddafani fil awqati salatati allati tahrumu salatu fiha. Malam yace, shi Malam Albani yace amma kaga sallar jana'iza da binne gawa fil awqati salatati a lokutan nan guda uku, allati tahrumu salatu fiha, wanda aka haramta sallah a cikinsu, lokacin da rana ke hudowa da lokacin da rana ke tsakiya da lokacin da rana ke faduwa. Qala al-Khattabi ma mukhtasaruhu, al-Imam al-Khattabi sai ya sake cewa ga zancen nasa a takaice. Wa ikhtalafa an-nasu fi jawazi as-salati 'ala al-janazati wad-dafn fi hadhihi as-sa'at, malamai sun yi sabani dangane da halaccin sallar jana'iza da binne gawa a cikin waɗannan lokacin. To tunda kuwa an ce malamai sun yi saɓani, to zancen malamai sun yi ijma'i kuma alama ce da take nuna kuskuren mai wannan da'awa ta ijma'i. A takaicen takaitawa wannan fasali, malam ya ƙare shi da jan hankalinmu cewa ba a sallatan gawa a waɗannan lokuta mafi muni guda uku. Takaitaccen karatun kenan. Mafi munin lokuta guda uku, lokacin da rana ke hudowa da lokacin da rana ke tsakiya da lokacin da rana ke faduwa. Amma bayan sallar asuba a iya yi idan da wuri ne daga zaran an idar da sallah, kuma za a je a binne gawar ba tare da wannan lokacin yayi ba. Idan bayan la'asar ne mubasharatan da an yi la'asar, a iya yin sallar gawar, a je a binne matuƙar ana da tabbacin za a kammala komai gabanin rana ta canza launi ta shiga fatsi, a shiga lokaci mafi muni. In an san za a kammala gaba ɗaya mubasharatan ba'da al-fajri aw ba'da al-asri fa hadha yajuz, ya halatta. Amma idan an san an makara ko dai ita kanta sallar asubar limamin yana jinkirin kammala ta, ana idar da sallar asuba gari ya waye, ta yadda idan an yi sallar ma kafin a ce an je an binne an gama komai, za a shiga lokacin da ya fi muni, to sai a haƙura sai rana ta ɗago. Ko kuma a ce makabartar ce take da nisa, kamar waɗansu garuruwa manya-manya wadda za ka samu idan za a je makabarta, to ana ɗaukan tsawon lokaci sai a yi minti 30 ana tafiya. Yanzu a bauchi wata anguwar idan za su kai gawa makabarta, minti 30 ɗin nan ko shakka karkayi za su cinye ta a hanya, suna kaiwa gawa, suna hanyar kaiwa gawa, sai fiye da haka ma, sai fiye da haka ma. To kaga irin waɗannan to bai halatta su yi sallar gawa bayan asuba ba, bai halatta su yi sallar gawa bayan la'asar ba. Saboda idan suka ɗauki gawa a irin wannan lokaci, kafin a ce sun je batun binne ta, kuma tayin an je ma a samu tseko ba a kammala tono ba, ba a kammala gyarawa ba, za a zo ana saka gawa a daidai lokacin da rana ta yi fatsi tana shirin faduwa, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana binne gawa a lokacin. To lura da lokacin da wannan ɗawainiya za ta ɗauka musu, sai su dinga la'akari da lokuta. Amma mutanenmu a wannan lokacin ba su cika mai da hankali akan wannan matsalar ba, kuma yana da kyau a dinga mai da hankali akan ta. Idan za a yi sallar gawa a je a binne, to a dinga la'akari da lokutan nan guda uku, ba kawai da agogo ba. A sa sallar gawa misali ƙarfe 6:30, kaga wannan ba daidai bane. 6:30 ka tabbata 6:30 rana ta fito yadda ya kamata, yadda ake so, ko a ce ƙarfe 6, ko a ce sallar gawa ƙarfe 12, ƙarfe 12 ka tabbata ta gota lokacin, ko a ce ƙarfe 5, wannan ana yawan yi sallar gawa ƙarfe 5, an sa sallata ƙarfe 5, to ƙarfe 5 kuma lokaci yayi nisa, an yi la'asar tun ƙarfe 4 ko 4 saura, rana ta riga ta yi fatsi ƙarfe 5, kuma a lokacin da ku yi sallar ku tafi ku je ku binne gawar a lokacin, sai kaga ana dawa daga makabarta ana kiran sallar magariba. Kaga kenan tabbas an binne ta lokacin da ake binne ta rana tana faduwa. Annabi sallama ya ce kar ku binne gawa, kar ku yi sallah lokuta guda uku, kar kuma ku binne gawa a ciki. Allah ya kiyaye. Kuskure na biyu a wannan babi, i'tiqadu anna waqtal maghribi mumtaddun ila al-isha, wato ƙudurin wasu cewa lokacin magariba mumtaddun ila al-isha, cewa lokacin magariba yana kaiwa har zuwa isha. Ɗauka cewa lokacin magariba yana kaiwa har isha, malam ya ce wannan kuskure. Wani zai ga cewa ai idan dai isha ba ta yi ba, to yana da lokaci a sallar magariba. Hada i'tiqadu kathirin min al-musallin, malam yace wannan haka fahimtar da yawa daga cikin masu sallah take. Fahum yaquluna, suna cewa inna waqtal maghribi mumtaddun ila al-isha'i, cewa lokacin magriba yana tsawaita har zuwa isha. Wa hadha min akhta'ihim, wannan ko yana daga kurakuransu. Wa waqtul maghribi yabda'u min maghribi ash-shamsi ila maghribi ash-shafaq al-ahmar, lokacin magriba yana farawa ne min maghribi ash-shamsi, wato daga hudowar, daga faduwar rana, maghribi ash-shams daga faduwar rana, ila maghribi ash-shafaq al-ahmar zuwa boyewar shafaqi, jan shafaqi. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما طب ده حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاه المغرب اذا غابت الشمس لوكتين صلاه المغرب اذا رانا تبوي ما لم يسقط الشفق متكر شفقي باي فادي با اي غيب باي فكي با ابنده مالن يكي نفي انا شي a wasu sun dauka cewa lokacin sallar magriba yana nan koda lokacin isha yayi, magriba bata wuce ba, tana nan har zuwa lokacin isha, nan har zuwa lokacin isha ma nan har zuwa karewar lokacin isha. Karatun ba yana nufin cewa zuwa farawar isha ba. Mumtaddun ila al-isha ma'ana magriba tana tafiya tare da isha, yace wannan kuskure ne. Magriba tana farawa da faduwar rana, tana karewa da bacewar jan shafaqi. Jan shafaqi alama ce ja a mafadar rana, wace jauro ce ta hasken rana. Idan rana ta fadi, to za ta bar jauron haske, zai zama mafadar rana ba zai gushe ba, yana da wata alama da ke nuna wato rana ta fadi ta wajen. Itan ta riga kullanta ya fadi, amma ta bar jela, ta bar alama. To faduwar kullan shine shigar magriba, karewar alamarta, karewar jelarta shine karewar magriba. Don haka lokacin magriba gaba ɗayansa yana tsakanin sauran hasken rana bayan ta faɗi, a wannan tsakanin magriba ta. Idan yamma ta yi duhu, sauran hasken rana ya gama gaba ɗaya, to magriba ma ta wuce, shine isha ta shiga. To daga nan magriba ba ta niƙewa ta zarce a cikin lokacin sallar isha, amma saboda ka fahimta sai na ce maka sai dai ga mai larura ko ga mai bukata, wanda yake da larura kamar mai jam'i na sallolin guda biyu, mai bukata kenan, ko mai larura wanda wani uzuri na shari'a ya hana shi yin sallar magriba har lokacin da alamun hasken rana ya kare gaba ɗaya, yammacin duniya ya yi duhu, to za a ce larurarsa ta zame masa uzuri, don haka zai yi magriba a lokacin da ya samu kansa, ko bacci, ko mantuwa, ko jinya, ko nan makamancin haka. Amma lafiyayye, farkakke, wanda ya samu dama, to ba shi da ikon ya bar magriba har isha ta yi bai yi ta ba, ba tare da kuma ya yi laifi ba, ba shi da wannan ikon. Da haka lokacin magriba tsukakke ne a tsakanin wannan alama ta hasken rana bayan faduwarta. To wannan alama ta hasken rana kala biyu ce, akwai ash-shafaqul asfar, akwai ash-shafaqul ahmar. Idan rana ta fadi, tunda kun san lokacin da rana take shirin faduwa tana canza kala ne zuwa ja, tana farawa daga fatsi, fatsin yana karuwa tana surkawa zuwa ja zuwa ja har ta fadi. To idan ta fadi, shi kansa hasken wajen tafiyarsa launi biyu ne, wanda ta fadi a lokacinsa, sauran wanda ta fadi a lokacinsa bai kai na ƙarshe shiga kalar ja ba. Don haka tafiyar wannan kala ta farko ba shi ne tafiyar shafaki ba, sai kala ta biyu ja ta tafi gaba ɗaya. Shi yasa za ku ga malamai suna ƙaidin shafaki da cewa al-ahmar, ash-shafaqul ahmar. In an ce shafaki, to na farkon ma shafaki ne, amma idan an ce maka ja, to ana nuna maka sai ya tafi gaba ɗayansa, duhu ya maye gurbinsa a mafaɗar rana, to lokacin ne magariba ta ƙare. Don haka wannan shi ne lokacin magariba, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi ɗan Umar radiyallahu ta'ala anhuma, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, lokacin sallar magariba idza ghabati shamsu, idan rana ta faɗi shi ne lokacin sallar magariba, ma lam yasqutu ash-shafaqu, matuƙar shafaƙi bai faɗi ba. Nan ash-shafaq ina nufin al-ahmar, kun ga wannan nassi ne a fili da yake nuna cewa ga lokacin magariba. Kaga wanda ya tsallaka wannan lokacin, to ya tsallaka dalili kenan. Na uku, to gabanin mu wuce wannan, kun ga sallar magariba kenan tana buƙatar idan rana ta faɗi duk abin da musulmi yake yi, to ya dakata ya sallar magariba, matuƙar da lafiyarsa, shi mazaunin gida ne kuma yana da iko, ba abin da zai hana shi ya sallar magariba, sawa'un namiji ne ko mace. Mata wani lokacin a dalilin ƙarasa girki, iza wuta, talge, tuka tuwo, dama miya, to sai ka ga sun shagalta ba su yi sallar magariba ba. Wani sa'ilin ma sai ka ga idan ta tuka tuwon ma ba za ta yi sallah ba, sai ta kwashe, sai ta kwashe ta raba ta zuba a kwanuka, ta gama komai sannan ta je kuma ta yi ƙoƙarin yin sallah. A daidai lokacin da ana ta kiran sallar isha a masallatan cikin gari, idan sallar magaribar ki ta zama haka, to gaskiya kina rayuwa a cikin baƙin kuskure mummuna. Da zarar an kira sallar magariba rana ta faɗi, to lokacin sallar magaribar duk wani musulmi kenan. A wannan yankin dai kam, duk wani musulmi magaribarsa ta yi, kuma matuƙar ba shi da uzuri da shari'a za ta karɓa, to idan bai yi wannan magariba a nan lokaci ba, ya zama mai laifi, baƙin laifi. To haka namiji zai ce bari ya kammala abin da yake, bari ya ƙarasa, daga nan sai har shafaƙi ya faɗi ba tare da ya yi sallar magariba ba. To wannan ko da a ce a iliminsa bai ɗauka cewa lokacin magariba yana shiga isha ba, to za mu ce yanzu shi a aikinsa ya nuna cewa lokacin magariba yana kaiwa isha, haka yake zato, shi yasa yake wasa, yake sakaci da lokaci. To wani abu ne da ya wajaba a ce mun gyara shi, mun maida hankali a kansa. Allah ya kyauta. Alƙaulu bi anna waqta al-isha'i mumtaddun lil-fajr, daga cikin kurakurai akwai zancen wai lokacin isha'i yana zarcewa lil fajri ay ila al fajri har zuwa al fajr wai lokacin isha'i baya karewa har sai asuba tayi wannan fahimtar wan fahimtar abun a haka kuskure ne shine karatun da mallam yake mana kuskure ne ka fahimci cewa wai lokacin isha'i baya karewa har sai asuba wannan sai yasa wasu su ta sakaci da sallar isha wani ba zai yi ta ba sai 12 dare wani sai 1 dare wani sai 30 dare sai ya gama abin da yake ya gama hirarsa ya gama komai irin masu hirar nan sakalai ƴaƴan manya sai an zo kwanciya karfe 3 dare lokacin za a wurga isha asuba kuma ta yi hakuri sai da hantsi Allah ya kyauta i'taqada kathiru minan nas fi mu'zami al-aqtar da yawa daga cikin mutane cikin mafi yawan garuruwa anna waqta wato suna kudurta suna fahimtar anna waqta salati al-isha'i cewa lokacin sallar isha mumtaddun ila salati al-fajr yana zarcewa har zuwa sallar asuba wastadallu bi hadisi abi katadata kuma dake akwai malamai cikin fahimtar har suna dalili da hadisin abu katadata al-ansari radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amma innahu laysa fi an-nawmi tafriṭun innama at-tafriṭu 'ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqtu as-salati al-ukhra Abu Katada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma innahu laysa fi an-nawmi tafriṭun lallai babu sakaci a cikin bacci wanda bacci ya rinjaye shi yayi galaba a kansa a sakamakon bacci bai samu yayi isha ba har sai da asuba ta yi ko kuma dalilin bacci bai samu yayi asuba ba har sai da rana ta fito to in dai baccin ne yayi rinjaye a kansa ba gangancin baccin yayi ba in dai baccin ne yayi rinjaye a kansa ba tare da ganganci yayi ba to wannan ba za a irga shi mai sakaci ba bacci uzuri ne man nama anis salati aw nasiha falyusalliha idza dhakaraha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi sallah yayi bacci bai yi sallah ba ko ya manta ta to lokacin da ya tuna ko ya farka sai ya sallace ta fa inna zalika waqtuha wannan shine lokacin ta a gare shi dan haka sakaci ba a cikin bacci yake ba innama tafriṭu 'ala man lam yusalli salata sanin dai kadai shi sakaci yana kan duk wanda bai yi wata sallah ba hatta yaji'a waqtu as-salati al-ukhra har sai lokacin wata sallar ya zo to wannan kam shine yake da laifin sakaci a kansa wanda ke da laifin sakaci a kansa shine wanda bai yi sallah ba har sai da lokacin wata sallah ya zo shi an gane hadisin to amma fa ku fahimta cewa wannan hadisin mallan ya kawo shi ne zai fitar da abubuwa karkashin sa ya kawo shi ne a matsayin dalilin waɗanda suka ce sallar isha tana kaiwa asuba tunda aka ce laifin sakaci yana kan mabarin sallah wanda bai yi sallah ba har sai da lokacin wata sallar ya zo kaga yana nuna cewa ita sallah ba ta wucewa in wata bata zo ba ha kenan yana nuna mana ita sallah ba ta wucewa har sai idan ƴar uwarta da take biye da ita ta zo ta da yace mai sakaci wanda ke da laifi shine wanda bai yi sallah ba har lokacin wata sallah ta zo ta same shi don haka masu wannan ra'ayi sai suka yi hujja da wannan hadisi suka ce to kenan isha ba za ta kare ba sai asuba ta yi. Wal hadithu la dalila fihi ala al awqati wa tahdidiha, mallan yace hadithun kuma alhalin babu dalili cikin sa, ala al awqati, akan maganar lokuta, wa tahdidiha, da iyakance su. Hadithun bai yi magana akan lokuta da iyakance su ba. Wala dalila ila anna waqta kulli salatin yamtaddu ila salati lati ba'daha, kuma babu dalili a hadithin wanda yake bayar da cewa lokacin kowace sallah yana zarcewa har zuwa lokacin sallar da ke bayanta. Bal ba ma haka ba, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'alahu min at-tafriqi, manzo Allah sallama ai ya sanya shi ma daga cikin sakaci. Duk mutumin da ya bar sallah har wata sallah ta zo ta same ta, kawai an lissafa shi ne laifi ne na sakaci. Kaga kenan ba lokacin sallah ake bayani ba, ba kuma ana halatta ai hakan din bane, an ba shi laifi ne. Ai haddarana min zalika, ai annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya gargade mu ne daga yin hakan din. To ta ya za a ce ya zama lokacin sallah? Idan ya zama lokacin sallah, ai ba zai zama gargadi ba, ba zai zama laifi ba, kuma ba za a kira mai yinsa mai sakaci ba. Kenan ana nuna laifi ne duk wani wanda ya ƙi yin sallah har lokacin wata sallah ya zo. Domin duk wanda ya ƙi yin sallah har lokacin wata sallah ya zo, to ƙarshe ko dai suna maƙotaka, ko dai suna maƙotaka, in suna maƙotakar ma ai ta farkon lokacinta daban, ta biyun lokacinta daban. Da haka laifi ne da gangan ko suna maƙotaka ya kai sallar zuwa lokacin waccan sallar, ko kuma ya zama ba sa maƙotaka, wannan laifin shi fi muni. Da haka ba hadisin yana magana akan lokacin sallah ba, yana magana akan sakacin yin sallah. قال ابن حزم ما لا يتي ابن حزم الظاهرية فإن هذا لا يدل على ما قالوه أصلا أي وانن بايا نونا أبن دسك فلا فتفت وهم مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من الأئمة من أحد من الأمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر ابن حزم يتي babu wani dalili a cikin wannan hadisin da zai halatta musu jinkirin sallar isha har zuwa sallar asuba. Alhalin wahum mujmi'una ma'ana, alhalin su ma masu ra'ayin isha ta kai asuba sun yi tarayya da mu, bila khilafin min ahadin min al'umma, babu wani saɓani daga wani cikin al'ummar musulmi malamai, anna waqta salati al-fajr, kan cewa lokacin sallar asuba la yamtaddu ila waqti salati adh-dhuhr, baya zarcewa har zuwa azhar. Yace babu sabani a cikin musulunci kwata kwata akan wannan cewa lokacin sallar asuba baya zarcewa har azhar, haka ne? To idan muka yi hujja da wannan hadisin, muka ce hujja ne akan lokacin sallah baya karewa sai in wata ta zo, kuma muka kafa hujja akan isha batta wucewa har sai asuba ta yi, to ya za mu yi tsakanin asuba da azhar? Kenan za mu ce asuba batta wucewa sai azhar ta yi? Duk duniya ba wanda ya faɗa haka. Da haka kuma masu dalili da hadisin muna tare da ku akan cewa asuba ba ta kaiwa azhar. Me yasa kuka ware isha kuka mata wannan hukuncin, amma kuma kuka wa asuba wani hukunci daban? Ai dai hadisin zai yi aiki wa isha, to me yasa ba zai wa asuba ba? Shine daurin tankila da Ibn Hazm yayi masu wannan ra'ayi. To amma saboda kurewar lokaci ba zai yi mu ci gaba da wannan batu ba, za mu dakata daga daidai wannan gaba abinda muka yi na daidai. Ubangiji Allah ka tara mu cikin ladansa, abinda na kuskure Allah ka gafarta mani.
وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
لا الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
wannan yana cewa idan mutum yana kasuwanci kayan da yake sayarwa akwai hoton batsa a jikin faksin wannan yana haramta masa wannan sana'ar ko ta halatta ya ci gaba ba daidai bane ba mu'amala da hotuna na tsaraici sawa'un wannan tsaraicin na musulmi ne ko na kafiri na mace ne ko na namiji mu'amala da waɗannan hotuna haramun ne kuma sawa'un a jikin wani abin sayarwa ne ko kuma a kome ne saboda shi tsaraici yana lalata tarbiyya kuma yana tayar da gafin sha'awa hakan yakan sa wasu su jefa kansu cikin wani mummunan hali da aka yada irin waɗannan hotuna da bayyanar da su laifi ne haramun ne to idan mutum zai yi sana'a wacce take da irin waɗannan abubuwa to ya ƙaurace wa duk abin da yake da irin wannan hoton sai nemi wanda ba shi da hoton ya yi harkarsa ya fita harkar wanda yake da hoton saboda baya halatta ganin al'aurar wani kwata-kwata a musulunci matuƙar ba da larura ko da bukata ba mafi yawanci ƙananan littattafan fiqhu idan sun zo bayanin lokacin karhanci sukan kawo sallan nafila ne a matsayin sallolin da ba za a yi su a lokacin ba amma na ga ya zo yau a karatu sallar jana'iza ita ma tana cikin su kuma ita sallar farilla ce a ganin ka ba sallar jana'iza tana zama farilla ne a asali idan na ce asali shine kafin a tsaida ta idan aka tsaida ta ko mutum ɗaya ne to sauran duka ta zama sunna a hakin su don haka ta wannan fuskar take kama da sallar nafila to akwai buƙatar a sako ta cikin wannan batu shi yasa duk da ita farilla ce amma ba a sa ta a cikin jeren giyar sallolin farilla saboda fardu ainin ce shi kuma fardu ain fardu kifaya ce ita kuma shi kuma fardu kifaya da zaran an san mai tsayar da shi to sauran a hakkin su mustahabi kaga daga nan ka koma nafila a hakkin sauran sannan abu na biyu duk lokacin da aka yi sallar gawa sallar jana'iza to binnewa za a yi to kamar yadda sallar take da doka haka binnewar ma ke da doka to kaga in mun ɗauki sallar ma a matsayin sallar farilla ce don haka ita za a iya yin ta a lokutan to idan an yi ta ajiye gawar kenan kar a binne ta me ma'anar sallar kenan ba a taɓa raba tsakanin sallah da binne gawa ba a musulunci kaga ba za mu ce tunda sallar ta farilla ce a yi ta a lokacin amma binnewa tunda an hana binnewa sai mu ajiye sai bayan lokacin mu binne to wannan ma dalili ne da yake da alaƙa da ita sallar jana'iza wadda la'alla baka hango ba sannan shi karatu da kake ganin sa haka ya gada kace ƙananan littattafa na fiqhu ai suna faɗan ƙananan mas'aloli ne kuma suna yi a taƙaice shi karatun fiqhu kana ƙara gaba ne wasu abubuwa suna ƙara fito maka, kana ƙara gaba wasu abubuwa suna ƙara fito maka. Haka ne karatun fiqh yake. To kanan littafawa komai suka tattauna ba, komai suka zo da shi ba. Shi ma wannan ɗin abubuwan da yake bari da yawa sun fi yawa mu. Abin da ya bari ma ya fi abin da ya ambata yawa. Wannan yake cewa ya kamata ga al'ummar musulmai a game da abin da ke faruwa na hare-hare tsakanin ƙasashe, har wasu al'ummar musulmai ke murna da kuma farin cikin rikicin, kar ya ƙare a yi ta bugawa, musamman abin da matasa ke yaɗawa. To ka dunƙule zancen naka, wala'alla ko kana shakkar tambaya ta ne shi yasa kake dunƙule zancen? Ban sani ba. Me wa yana ishara ne zuwa ga rikicin da yake faruwa tsakanin ƙasar Iran da kuma Isra'ila a daidai yanzu, wanda kafin yanzu kuma tsakanin Isra'ila da Filistinawa, musamman jirin Gaza, wanda Isra'ila take ta kan zaluntar su kusan shekara guda, tana lugude a kansu, tana zaluntar su ba babba, ba yaro, ba mace, ba namiji, ba da ya ɗauki makami, ba da bai ɗauka ba, ba na gida, ba na asibiti. Ana musu kisan ƙare dangi, kisan tsaka, kisan tozarci. Da wannan abun baƙin ciki ne, abun damuwa ne ga duk musulmi, kuma ɗan adam yana da gajiyawa, yana da gajiyawa, yana da ƙosawa. Wannan dalilin ya sa kusan kowa, tunda ba a garinsu ake yi ba, sai ya yi kamar ya manta da abin da yake faruwa. Alhalin ana nan ana yi, suna da buƙatar addu'o'inmu a duk lokacin da muka samu dama mu yi musu addu'a. Allah maɗaukacin sarki ya canza musu yanayinsu, ya ba su aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya saka musu zaluncin da ake musu. To yanzu rikici ya ƙara faɗi, ya zama wutar yaƙi ta kunnu tsakanin Isra'ila da ƙasar Iran. Isra'ila nan Yahudiyar ƙasa ce wacce take da goyon bayan Amerika. Iran kuma ba shi'iyar ƙasa ce, ƙasa ce ta shi'a, wanda ita ma fiha ma fiha akwai abin da ke cikinta irin nata. To wannan shi ne dalilin da ya sa mai tambayar yake duƙunƙunewa. Magana ta gaskiya, ai ko yaƙi ake tsakanin kafirai da kafirai, akwai kafiran dama-dama. Shi yaƙi fitina ce, musiba ce. Duk sanda aka samu masu faɗa guda biyu, dole sai ka samu akwai azzalimi, akwai wanda aka zalunta. To shi wanda aka zalunta ko kafiri ne, ko kafiri ne, karɓa masa haƙƙi ba laifi ba ne. Kuma taya shi neman nasara ba laifi ba ne. To da zaluntarsa aka yi, shi kuma mai zalunci, karɓan haƙƙi a wajensa da danƙofar da shi da durƙusar da shi har sai ya daina zalunci, wannan wajibi ne. Kuma son haka ba laifi ba ne. Addu'a akan ya durƙusa, ya lalace, ya halaka ba laifi ba ne. To idan aka ce laifin da Isra'ila suka yi, ka rufe ido akan na baya, iya wanda suka yi wa jirin Gaza na yanzu, musulmai ba su ji ba, ba su gani ba, da yara ƙanana da masu ciki, mata da tsofi da majinyata a asibiti, wannan zalunci kaɗai da suka yi, idan aka ce yanzu Iran ya shi'a tana musu lugude kuma tana ƙoƙarin yin nasara a kansu, za mu yi farin ciki. kuma za mu so hakan din, za mu so ta yi nasara a kansu, saboda su iran ‘yan shi’a ne, ba kafirai ba ne, musulmai ne amma ‘yan shi’a. Shi’an nan, o da ba haka kwaɗauka da ba kuke gani ba ne, mun taɓa ce muku iran kafirai ne? Mun taɓa ce muku iran kafirai ne? To ku riƙa bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya. A lokacin da muke faɗa da ‘yan bid'a, duk maganganun da muke faɗa a kan ‘yan bid'a marasa daɗi, to fa muna faɗa ne domin mu tsoratar a kan abin da suke yi, domin abin da suke yi hanyar wuta ne. Amma ba muna cewa kafirai ba ne. To kar tsoratarwan da rashin sassaucin ya yi yawa ku ɗauka cewa ai kafirai ne. Ba mu taɓa faɗan wannan a karatu ba. Haka ‘yan shi’a, musulmai ne ba kafirai ba ne. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ce al’umma ta za su rabu kashi 70 da ɗoriya har da 3, duka ‘yan wuta ne in ba ɗaya ba. Kaga duka ‘yan wuta ne, ba a ce kafirai ba ne, ai ba kafirci kaɗai yake kaiwa wuta ba, ita ma bid'a tana kaiwa wuta. Don haka aƙidu ne na bid'a, aƙidu ne na bid'a, khawarijanci, mu'tazilanci, rafilanci, kullabiyanci, dukka waɗannan da sauran aƙidu dukkansu, ash'ariyanci, duka aƙidu ne na bid'a, wanda mai yinsu yana kan hanyar shiga wuta idan bai tuba ya bari ba, amma ba kafiri ba ne. Amma na ga mutane suna kamar da sauran karatu sai an sake komawa baki. To kaga matuƙar suna nan musulmai ne. Yanzu aka ce musulmai ne gurɓatattu ‘yan bid'a, ɓatattu, suke faɗa da kafirai ‘yan iska, inannu. Kai wanne za ka goyi baya? Musulmai gurɓatattu ‘yan bid'a, ɓatattu, muna goyon bayan su yi nasara a kan kafirai ‘yan iska, inannu. Jama'a an gane? Wannan shi ne zancen gaskiya. Sannan idan sun murƙushe Isra'ila sun gama da su, sai mu dawo mu ci gaba da rigimar mu ta cikin gida. Ba fashi, babu compromise. Jama'a an gane? Allah ya ɗaukaci musulunci akan kafirci, ya ɗaukaci musulmai akan kafirai. Allah ya dammare Isra'ila. Ubangiji Allah ka hallaka Isra'ila, Allah ka kawo ƙarshenta. Allah maɗaukacin sarki, muna roƙonka ko a hannun Iran ko ba a hannun Iran ba, Allah ka kawo ƙarshen Isra'ila. Allah ka kawo ƙarshen mulki irin na Isra'ila. Allah ka ceci Filistinawa daga zaluncin da ake musu. Ka tabbatar da su a matsayin ƙasa mai zaman kanta. Ka ba su ‘yancinsu, ka amintar da su, ka ba su zaman lafiya. Bi yadda musulmi yake, Allah ta'ala ka ba shi kwanciyar hankali da zaman lafiya. Kuma ƙasarmu Najeriya, Allah ta'ala ka ba mu zaman lafiya da aminci kan hanyoyinmu, gidajenmu, wuraren sana'o'inmu. Allah ka ba mu lafiya da su zaman lafiya. Allah ka gafarta mana abin da muka yi na zunubai da kurakurai, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, da wanda muka yi da wanda ba mu riga mun yi ba. Ya Allah, muna roƙon marasa lafiya, muka ba su lafiya. Matattunmu Allah ta'ala ka gafarta musu. Mu da muke raye, Allah ka raya mu cikin imani. Mu zo mu tazo, Allah ta'ala ka sa mu cika dukkan imani. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita. وتولنا في من توليت وبارنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله